أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يوم أهل المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ينبغي الصحابة يوم هدوكو كل نيجوات عن ذو الحجة هو وبيارني هو يوم بيار جوات عن ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دار يا كشدة shida ga watan Zulhijja hijran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1421 za mu ci gaba da karatun mu na alqur'an na hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin mai suna Muktasar Sahih al-Bukhari wanda aka fi sani da suna At-Tajrid as-Sarih li ahadith Jami' as-Sahih. Karatunmu na baya mun tsaya a babu ismi man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mun yi bayani akan haramcin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko jingina ta zuwa gare shi, da kuma girman zunubin wanda ya yi wannan laifi. Yau a cikin ikon Allah za mu tashi babu kitabati la'ani, babin da yake magana akan muhimmancin rubuta ilimi, shi ne duk abin da mutum ya ji na ilimi sai ya rubuta ya ajiye. Malamai suka ce al-ilmu saidun ko wal kitabatu kaiduhu kayyir sayudaka bil hibalil musaka, ilimi kama abin farauta ne. Wal kitabatu kaiduhu, in ka rubuta kuma kaman ka daure shi kenan, ta haka duk abin da ka farauto to ka daure shi. Ana bukatan ka daure shi da igiya da take al-musaka. To shi ilimi duk inda ka ji shi haka yake wucewa, duk inda ka cafko shi to daure shi, duk inda ka cafko shi to daure shi. To daurewan shi ne wato kinan rubuta shi. An karbo wannan hadisi daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha habasa amma katal fila, lallai Allah madaukakin sarki ya kiyaye wato giwa daga barin shiga Makka, awil katla, ko kuma Allah madaukakin sarki ya kiyaye Makka wato kenan daga yaki, daga yaki. Yaki ya zo zai ci Makka bai shiga ba, ko kuma giwaye sun zo su lokacin Abrahatul Ashra, a lokacin da ya yi alkawari a shugaban kiristoci na duniya cewa zai lokacin na jashi hedikwatan kiristanci na duniya tana Ethiopia a ƙarƙashin mulkin na jashi, shi kuma Abrahat al-Ashram shi ne shugaba wato kinan a Yaman Sana'a, sai alkawari mashi shugaban pop na wancan lokacin zai gina masa babban coci a cikin Sana'a, sannan kuma zai jawo hankalin larabawan duniya gaba ɗaya su dawo nan su bar Makka, saboda a zamanin jahiliya ma hankalin su duwe na Makka, suna zuwa aikin haji na irin na jahiliya, suna dawafi, suna komai da komai a Makka, kamar yadda annabi Ibrahim ya karantar, sai dai sun gurɓata shi da shirka. To saboda haka sai ya ɗebi giwaye, sai ya gina cocin, da ya gina cocin sai wani balarabe sai ya ce wannan ne ake cewa za a karkato da alƙiblar larabawa su bar Makka su dawo nan, tun a zamanin jahiliya ko, sai je sai ya kashi a cikin coci ɗin, sai ya ɗiba ya lallaka alƙiblar coci ɗin. Saboda da ya ji haka abin da ya faru sai ya ji haushi, sai ya ce ya yi alkawari zai rushe ɗakin Ka'aba, da haka ya ɗebi giwaye suka tafi. To kaga ɗayan biyu ne, da ya ce alfila aw alqatla, su da suka ji ayyaki suka je su, sannan kuma da giwaye za su yi amfani. Su kuma mutanen Makka a lokacin suna cikin wani yanayin da ba za su iya defending kansu ba, da haka Abu Dalib ya ce mutanen su Makka su fita su bar musu garin Makka. Ayya ce inna lil baiti rabban yahmihi, haka ya fada, wannan ɗaki yana da ubangijin da ke bashi kariya. Ta haka suka fita akan za a zo a rushe, to rushe wanda bai yi ba, arsalallahu alaihim da irin ababil fajalahum ka asfin makul, to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada wannan labarin. Allah ya tare giwa bata shiga Makka ta yaki ba, ta yaki ta ba, ko kuma ya tare masu yaki ba su shiga Makka suka yaki mutanen Makka ba. Wa sallida alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun, amma Allah ya bada shugabanci ya sallada wato manzon Allah da mu'minai akan su mutanen Makka. Wancan kafirai ne ko sun zo da niyyar rushe ɗakin Ka'aba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo mu'minai su kuma sun zo su ci Makka da yaki dan su kafa musulunci su hana shirka, dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ba su nasara wato kida aka yi wannan shekarun da aka ci Makka da yaki kenan. To suka zo su Allah ya ba su dama sun shiga suka raba kansu katiba biyu. Khalid ibn Walid ya shugabanci ɗaya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga shugabanci tawaga ɗaya, wannan suka shigo ta nan, wannan suka shigo ta nan, ta inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo ya shugabanci ba a samu ko kisan mutum da ya ba. Ta nan inda Khalid ya shigo an samu wasu samari matasa sun yi tirjiya an dan gwamza yake kaɗan, an kar mutane kaɗan kaɗan wanda kirgansu bai kai goma ba. Amma dai ala ayi halin shi da sun shiga cikin Makka, sun shiga har ɗakin Ka'aba, kuma sun samu ƙarfi yanzu akan mutanen Makka. Shine yake cewa Allah ya sallada manzansa sallallahu alaihi wasallam wal mu'minu da mu'minai a cikin Makka duk da cewa yaki su gabo. Ala ku saurara, fa innaha la tahillu li ahadin qabli, ita Makka, fa innaha adami raju ila Makka, yawwa ita Makka bata halatta ga kowane mutum ya zo ya yake ta ba kabli kafin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga duk wanda ya zo yake Makka kafin ni in zo duniya ba halal ne a gare shi haka ba. Wala tahillu li ahadin ba'di, ko ba za ta taba zama halal ga kowane mutum kuma bayan ni na bar duniya ba, don haka ba halal bane. Wannan kalmomi suna yadda mu cewa kamar tana iya yiwuwa a baya din akwai wanda suka shatarwa hari Makka ko su ci nasara ko kar su ci nasara, wallahu ta'ala a'lam. Sannan kuma tana iya yadda mu cewa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa'ansu za su iya kawo farmaki har yanzu a Makka ko su ci nasara ko ba su ci nasara ba. Amma dai ala ayi halin yin hakan ba halal bane. Duk abin da mutum zai taho da shi inda da sunan zai yaki Makka ne, to wannan ba halal bane, ba halal bane. Wannan yana daga cikin dalilin da sa lokacin da Hajjaj bin Yusuf ya zo zai ci Makka da yaki a gargashin shugabancin Abdulmalik bin Marwan bin Hakam, ya zo shi sai da ya tsare Makka ya kai na sama da wajen kwana 40 ba shiga ba fita ba kai musu abinci. Aka ce me yasa kai haka? Yace na yi haka ne li ahquna bihi dima'un nas, tunda dole sai mun yaki Makka na yi haka ne in bada kariya a jinanan mutane, domin da wahala ta yi wahala a cikin Makka yunwa ta yunwa sai mutane suka dinga fitowa suna sallamawa ba yaki ba, suna fitowa suna sallamawa, suna fitowa suna sallamawa, suna sai da suka rore gaba ɗaya sai zama saura ƴan tsirari. Sannan sai aka gwabza yakin, an yi yakin kuma ya shiga cikin Makka da yakin, ya kashe gwamnan Makka Abdullahi bin Zubair da babansa da wasu mutane. Amma daga baya ya zo ya sake gyara gina ɗakin Ka'aban, duk abin da ya rusa ya lalata shi ya gyara shi yanzu fiye da yadda yake da. To ala ayi halin hakan din dai ba halal ne ba shigowa cikin Makka da yaki. Ala wa innaha halal li sa'atan min an-nahari, to ku saurara, ni din ma Muhammadu an halalta mun shiga Makka da yaki dan wani lokaci ne kawai na yamma, ba yinin gaba ɗayan sa aka bani ba, an ban wasu ƴan tsararin awoyi ne kawai in zo na yi abin da nayi shikenan. Ala ku saurara, wa innaha yanda lamarin yake sa'ati hadhihi haram, ita Makka a yanzu da nake muku maganan nan a shigo cikin ta ayyaki haram ne, yanzu da nake muku sa'ati hadhihi wannan lokacin nawa da nake muku magana a yanzu haka kenan. Wannan jawabin nasa bayan sun ci Makka da yaki ne, an shiga ya tara mutane yana adresin ɗinsu, daga cikin abubuwan da adresin da su shine jiya Makka kafin ni haramu ne a shiga ta yaki, bayan ni haramu ne a shiga ta yaki, ni ma an dan bani wani dan karamin lokaci ne aka bani dama na shigo, kuma da matawa ta yi lafsin daga yanzu da nake magana haramu ne kowa shigo cikin makka wato kenan da yake la yuktal ashauka ba a sare bishiyan kaya a makka wala yudadu shajarha ba a sare bishiya kuma wace iri ce a makka sai da dalili mai karfi wala tultaqatu siqatatuha ba a daukan tsintuwarta idan kai tsintuwa a makka bai halatta ka dauka ba illa lil mushirin sai dai in shela zaka yi in zaka yi cikiya jama'a waye jefar da kayan sa to ya halatta ka dauka idan ba zaka iya wannan ba inda ka ganta to sai ka bar ta a gurin kawai har wanda ya yasar din ya tuno gurin ya dawo ya zo ya dauki kayan sa wannan shine al'ada tun daga wannan lokacin har zuwa kenan yanzu har zuwa wannan shine al'ada dan haka faman kutila ko bi khairin nazarin duk wanda aka kashe shi illa ne mun shidin sai dai ga mishela wanda zai cikiya in ka san ka dake tsuntuwa cikiyan ta zaka yi sai kai sai ka dauka sai halata ka dauka sai ka je kai cikiya jama'a wannan nawaye har a same shi in ba ka yi cikiya ba sai ka batta a gurin har mai ita yazo ya samu wannan kutila wanda duk aka kashe shi ma'ana sawa shine wanda aka kashe masa dan uwa ko bi kairin nazarin to an bashi zaben lamura guda biyu a cikin nazari yayin nazari a cikin nazari guda biyu yana da dama ya dauki daya imma an yuqal wa imma an yuqat imma an yuqal wa imma an yuqat ko dai yace bai yadda ba wanda ya kashe a kashe shi a garkashin annabsu bin nafsi ko kuma a bashi wato kenan diya idan ya so yin hakan nan yukan megame ahlul katil shi bada wato kenan diya a su yan uwan wanda aka kashe din saboda idan mutum aka kashe masa dan uwa za su iya yafewa za kuma su iya cewa a'a a ba su diya saboda ka sai a ba su diya diyar kuma za a ba yan uwan wanda aka kashe din ne da za a rajul min ahlul yaman sai wani mutum daga cikin mutanen yaman sai ya zo fakala sai ya ce uktub li ya rasulullahi wannan hukunci da kai yaman zan Allah ina so ka rubuta min shi ka bani shi a rubuce zan tafi da shi kasar yaman za mu je mu zartar da shi ko kuma zan je in rika karantar da shi ko kuma zan je in rike shi a matsayin ilimi magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktub li abi shahid uktub li abi fulani sai ce wannan magana da ne ku rubuta ma wannan baban ana masa kila ne da Abu Shahin yace masa ko sa a rubuta masa a wannan mutumin Abu Shahin din ne ku rubuta masa bagala rajulun min Quraysh sai take wani mutum a cikin mutanen Makka Quraishawa kenan sai ya tashi sai ya zabar sai ce ya Rasulullahi illa al-izkira amma fa banda tsaure illa al-ikra ya rasulullah banda tsaure ya manzan Allah mu anan tsaure shi yafi sanuwa su kuma can sace masa iskir akwai lemon grass ana ce masa iskir to banda wannan shi shekara duka ce da shi fa inna ha aw fa inna naj'aluha fi buyutina domin muna yin danga in tsaure irin namu ne kenan muna yin danga da shi ko muna yin rumbu da shi ma'ana muna sanya shi a gida ko muna rufe kan daki da shi idan lemon grass ne kenan muna yin baibayar kan daki da shi ko umurina muna sa shi a kabari idan mutum ya mutu aka sa itatuwa sai a yanko iskir sai a zo a shimfida a kai sai a tura kasa kamar yadda muna muke sa ganyen maina to so sana yin amfani da wannan to idan aka ce ba za a yanka ba kaga zai zama wannan to kenan da damuwa fakala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illal iskira to shikenan banda wato kenan tsauri ya halatta za a iya tsayan kansa a gida da shi ya halatta za a iya yankansa a je a sa cikin kabari to wannan yanzu mahallin shahid namu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izini a rubuta wannan mutumi maganarsa a aje shi saboda maganin mantuwa zuwa da aka rubuta masa ya tafi da shi ya je ya bada hadisinsa a wani guri yanzu riwaya gashi ta zo muna karanta ta adam ba wallahi Allah da ba rubuta ba kuma shikenan ta kuma talibu talai ki jama'a kutuba qarra wa ma hufiza farra duk abin da aka rubuta shi zai iya tabbata abinda kuma aka haddace shi aka zai iya tafiya zai da ka iya mantawa amma baka manta ba za ka iya mutuwa duk mutum da ya tara ilimi a kwakwalwarsa ran da ya mutu ya tafi ta kayansa yauwa amma idan ya rubuta shi ya ajiye kaga ya bar shi abin shi yasa yake da kyau ayi encouraging din mu rubuta littattafai based on abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai na ilimi da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya fahimtar da kai bayan ka bar duniya kurakuran ciki za a iya tace su a ajiye su a gefe abubuwan alkhairi na cikin mu za a daukan su za a yi amfani da su saboda babu mutum da zai rubutu bai yi tuntube ba ko sai dai yan kadan in har akwai su saboda akwai muhimmanci kokarin rubutu don tabbatar da abu wani lokaci malaman da suka yi rubutun su bar shi ma haka sai kaga yanzu kamar sayar alamin nubala ina jin sai a wannan zamanin namu ne aka dauko shi aka buga shi tun da can zamanin Hafiz wane ne Hafiz al-Imam Hafiz az-Zahabi Hafiz az-Zahabi tun zamanin sa yana nan a matsayin maktuta an rubuta shi an aje sai a wannan zamanin aka samu dama aka dauko shi aka yi printing press aka buga kuma buga shin nan ya hallale masaloli da yawa ya ba manyan malamai irin su Nasiruddin Albani wajen gano tarihin wani ko wasu daga cikin magabata wajen inganta na hadisi ko kuma wato kenan ba a fa hadisi kaga still yayi amfani rubutun da yayi saboda haka al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid sayyidaka bil hibal al-musaqa an ibn abbas qala lamma shada bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wajuhu qala yituni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tudullu ba'dahu Allah dan abbas yake cewa lokacin da rashin lafiya ya tsanani a annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai yake ce musu ituni bi kitabin aje ka mun takarda da biro a kawo mun takarda da biro ko aktubu lakum zan sa a rubuta muku kitaban wani rubutun rusaccen abu wanda in kun yi amfani da shi la tudullu ba'dahu bayan sa ba za ku taba wata ba فقال عمر رضي الله عنه سيدنا عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجه يقول انت في ذا كاوت وداك تاتكن النبي صلى الله عليه وسلم يشي لا في ايما سسنين تزوك نساشينا املائي انا روو تاو اكنو اينا تاكرا اي حقولة تكن نمغا ابن نزيف وابن فإننا كتاب الله ايام الوكو من النبي صلى الله عليه وسلم قال لتافين الله القرآن اغبا غريم hazuna shi alqur'ani kada ya ishe mu yanzu ku kyale shi tukunna mu ga risnar wannan to suka ce a to Aisha ce a kawo yace ai sheshe ce ga ma ku duba yanayin sa mana to saya masa ai already muna da alqur'ani to fakkala ku sai suka dan samu sabani wannan yace a kawo wannan yace a dakata wa kasura lagatu an gano ta ce ku ce sai dan fara yawa bakala sai ne salasa ce kun wani to yanzu ku tashi ku koma gefe ce ku kyale ni tukunna ku kyale ni kyale ni kyale ni tara sai suka tashi sai wala yan bagi indi attana zu jayayya a guri na bai halatta ba bai dace ba bai kamata a ci a gaba na kuna abin nan ba kana hadisi yana da maganganu da yawa a kansa na farko dai abinda zai rubuta yana da muhimmanci da aka yi ce a kawo takarda a rubuta ya koya wa mutane su rika rubuta abubuwa masu muhimmanci sawa'un an rubuta sawa'un ba an rubuta ba ya nuna mutane muhimmancin rubuta ilimi mai muhimmanci wanda shine muhalli shahid wato kenan na abin da mu na biyu yana karantar da mu kaifin basira irin ta sayyidina Umar a fahimta sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya dace shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam darasin muhimmancin rubutu yake so ya koyar kuma ya koyar yanzu kuma yana bukatar a kyale shi tunda yana cikin halin kakanin kayya saurara masa tunda Allah ya bashi lafiya in har akwai bukatar ilimi zai sa a rubuta na uku sai su suka yi amfani da wata dama a wannan cewa ai kokari a gano to me yake so ya rubuta ai dai bai faɗa abin da za a rubuta ba wasu suka ce abin da zai faɗa babu sabon abu ba zai wuce alqur'ani ba ba zai wuce kuma sunan da ya abin nan ba abin da ya karantar ba ko ba haka ba duk madar din abin tunda Allah madaukakin sarki ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ba zai kawo sabon abu ba yawwa kuma aya ta karshe ta sauka wata ko fitan wata ko wata ko yawman turjauna fi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna don haka duk abin da zai fada dole ya zama a cikin iyaka abin wasu ba suka ce a abin da zai rubuta zai sa a rubuta shine zai sai a rubuta cewa sayyidina Ali Allah madaukakin sarki da shi shine zai zama khalifa wato kenan a bayan sa to kuma ba a bashi dama ya faɗi hakan nan ba don haka sai zama guri ne kun san dama idan mutum yana son ya kawo rikici ya kan samu abin da yake akwai tashabuhi a ciki don haka Qur'ani yake cewa famal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha yawwa ayoyin alqur'ani kala biyu ne akwai muku kamatun wanda su ne ake kiransu ummatul kitabi ko akwai kuma wayansu daban wanda suke mutashabih mutashabih sune wanda suke da ambiguity shine suna da iya daukan fassara guda biyu za ka iya fassara zaka iya fassara sunan sana baki biyu akwai wanda kuma suke sarahatan dole sai dai kai musu kaifi wato kidan guda daya to wayanda suke da wasu mugun nufi a cikin zuciyarsu kullum mutashabiha suke nema in sun samu mutashabi sai su cusa ra'ayin su kuma su capitalizing a kai sai sun abin yanzu ka gane Annabi sallallahu alaihi wasallam anan inda abin da yake so ya rubuta sabon abu ne ko kuma wani wahayi ne aka yi masa wanda kuma Allah madaukakin sarki ya shaide shi da abubuwa guda biyu na farko baya faɗa wa Allah abin da Allah bai sa shi ba wala takawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin wala qatana minhu watin dan haka baya faɗan kana yace ma yan duk an lahu in huwa illa wahyu yuha inda sabon abu ne zai faɗa ko mun rashin lafiya sai ya ce dole a kawo kuma sai ya rubuta domin daga cikin hakkinsa baya barin abin da ya zama wajibi a isar da shi kuma ba a isar da shi ba don haka malamai suka dauke shi a matsayin ka'ida ta usuliya suka ce la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja ba zai halatta a jinkirta yin bayani akan wata matsala ba a lokacin da ake bukatanta saboda da sabon abu ne to da ba zai halatta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi haka ba dole sai an faɗe shi don haka abin da zai faɗa nanatawa ne akan danda mun gane wannan ba ka da kai sabon abu ba saboda haka wanda suke da wannan fahimta Allah ta'ala alam su ne suka fi dacewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sabon abu zai faɗa ba zai abin nan na biyu akwai inda yake cewa babu wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna ya nisantar da ku ta koda kwatan kwatan shibiri ɗaya ne face sai da na gaya muku babu wani abu da zai nisantar da ku wuta koda kwatan kwatan shibiri ɗaya ne face sai da na gaya muku kuma ce babu wani abu da zai zo wato kenan samu wato kenan bayana don haka yanzu ko ya sake fito wata magana ko bai sake fito magana ba akan maganar da yake dama abin da zai sake maimaita musu shine abin da ya riga ya faɗa musu ba sabo bane inda sabo ne tabbas sai ya faɗe shi saboda wannan ka'ida take ta la yuzu ta'khirul bayan an waqatil haja to amma maganar cewa zai ce sayyidina Ali shine zai zama khalifa ka ga wannan kuma ne mutum daban ya faɗi ra'ayinsa saboda ya kawo wato kinai rikije ai sayyidina Ali ake so ya zama a faɗa wa mutane shine khalifa to kuma zama da suka gane sai suka hana to suna iya shiga zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma suna iya hana shi isar da sakon da Allah ya saka shi ya aiko shi wannan duka wato kenan ba zai yi ba wallahi ta'ala a'lam sai babul ilmi haka ne wal ghibati bil layli ko wal izati bil layli babun da yake magana akan ilimi da kuma hukuncin yin wa'azi da daddare ya halatta a ilimi ko ya halatta a karantarwa na ilimi da daddare ko bai halatta ba wannan riwaya daga Nana Ummi Salma Allah madaukakin sarki ya daidaita take cewa istaqada annabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fa qala subhanallahi ma za unzila al-laila min al-fitan wa ma za futiha min al-khaba'in aykizu sawahib al-hujri fa rubba kasiyatin fi dunya ariyatin fi al-akhirah Nana Ummi Salma Allah madaukakin sarki ya daidaita tace Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya farka da daddare zata laila wata rana da daddare kenan wallah Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam a rannan a dakin teke tunda iyalin sa ne ko faqala sai ce subhanallahi tashin farkon tashin sai ce subhanallah wanda ko dama kamar dabi'a ta dabi'a ce ba abin da zai fito a bakin sa face zikiri yawa yawan fadin subhanallahi yawan sabbihu alhamdulillahi la ilaha illallah allahu akbar sallallahu irin wayannan sala hawla wala quwwata illa billah su ya kamata a ce kullun su zama suna bakin dan adam maimakon zagi maimakon ashar maimakon da sauran su irin kalmomi wanda ake amfani da su a zamani
wannan kalma me yasa wasu mutane idan aka faɗi subhanallahi sai kamar wani mummunan abu ne
ya faru to kaga an juya abu an juya al'amura kenan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran abu ya faru na ban sha'awa ko na ban mamaki ko na menene haka nan dai ta'ajjubi da sauransu yace subhanallah to zaburan sa kenan sai yace subhanallah ma za unzila laila yau da daddare ko me aka saukar min alfitan nawa to kizna fitintunu wa ma futiha min alqaza'in menene aka bude wato kenan na taskoki kamar wannan hadisi yana yadda mu cewa inda taska take ta arziki to anan fitina ta fi yawa ko yawa fitinar tana sauka ne a sakamakon saukar dukiya a lokacin da baka da dukiya ka fi zaman lafiya mafi yawan mutane a lokacin da dukiya ta samu ko ka fi shiga cikin fitina da rigingimu da sauransu za ka ga mutum yana sallah yana komai da komai amma da zaran harkar kuɗi ta shiga sai ga sallar yana yin ta jifa jifa kaga wannan fitina ne da zaran arziki ya zauna ko mulki ya zauna ko kuma wasu abubuwa na duniya sun fara zama yau trailolin sa kaza ko yau motocin sa kaza ko office din sa kaza to duka irin waɗannan abubuwa sai ka ga azhar da lasar ana hada su da kuma ba haka bane yake abin nan da abin naira 1000 zai ishe shi sai na 30,000 a hakan ma da ya shiga masallaci da ya minti 40 yanzu shi yasa sai ka ga maza maza ba zai shigo ba sai lokacin limama lokacin sai an fara kabbara ana idan da sallah an zabur an yi gaba shi yasa ruhi na masallatan mu yau a sakamakon dukiya ta yi yawa kullum muna kokan talauci kullum muna kokan talauci kan jama'a na tadi da wani a garin nan da gidajen danga ba za su kirgu ba yanzu ina suke babu su ina kuma maganar rashin kudin a garin nan da ta ka samu mutum rigarsa kwaya biyu ko uku wannan ba dogon lokaci ba irin wannan muka sani irin yara irin su motsa duri muna dogo da yake riga ɗaya ne wanda ɗaya ne ake tayar sai na ran sallah ko ranar juma'a za ka samu rigar kullun da kwarkwata a jiki kullun da kwarkwata yanzu babu su sai da yaro ɗaya yanzu yana da riga 10-20 da sauransu ina maganar talaucin a garin nan da in ana biki ba kowane gida ne ake sayan shinkafa a dafa a biki ba in an saya an dafa akan tire haka za a kakkasa a kakkasa a ɗiba a baka a ɗiba a ba wannan yau babu gidan talakan da ba a cin shinkafa a matsayin abincin rana babu gidan ba a ranar biki ba irin waɗannan abubuwan to amma dukiyar ta yi yawa a shiga sun yawa rashin godiya Allah ta yi yawa da sauransu da ba ka samu mutane suna jiran masallatai a jira liman in an yi za a yi nafil bilin an yi bai sauransu yanzu masallatan juma'a ba za ka je sai ka sai wallahi tallahi wasu guraren sai liman ya hau kan mimbari ya fara kudu ba sahu guda biyu ko uku ba su cika ba masallacin ba liman zai hau garan munan har yanzu da dan sauran wannan ruhin ana zuwa amma wallahi ko sati biyu da suka wuce nayi sallar juma'a a cikin masallacin mu na kwalle wallahi sahu biyu ba su cika ba amma kafin liman ya gama kudu ba sa masallaci zai cika tandan me yasa ina falalar da ake magana akan sallar juma'a da zuwa da kafin ina kimar masallaci ranar juma'a a cikin zuciyarmu ina me da sauransu to da yawa masallaci zaka samu yanzu masallacin juma'a da kofar fadan azare zaka samu rahabar bata cika cikin masallacin ma yanzu ya fara samun matsala ranar juma'a saboda masallatai sun yawa ko masallatan na karamin lokaci kuma mutane sun sa limaman dole su zo akan wannan lokacin in ka kare minti biyar a sa'ar hati daya wani sati na biyu zaka rasa mutane a cikin masallacin naka su kuma mutanen ba za su zo sai ka hau kan mimbari wani ma sai a kuda ba kowa yana da time din da ake yi kuma kowa yana da abun hawa fu an zo liman ya gama kudu ba su kuma sun isa sun kabbara an yi sallah minti uku shikenan sun tashi sun tafi abun su
to
kusan shi ya sa musu lokaci kuma su suka sa masa lokacin wallahi in kai jinkiri na minti kadan aka samu aka miji masallacin yana jinkiri kaza sai a daure ci a kan wannan masallaci zuciya duk ta riga ta tafi hakan nan to kaga me ya kawo haka yanzu suna da motar da za su hau ko suna da mashin din da za su hau fi sun iso fi sun tafi ba dukiya ba ce kaga fitan ne kenan da haka masallacin ma za ka gani an rubuta time a zahar lokaci kaza ake a zahar lokaci in liman bai zo ba sai a yi wani ya wuce ai lokaci ya yi ai dama lokaci ake sallata saboda kimar limamai ta zube a cikin masallatai da yawa da zarar lokaci ya yi sai ka yi lokaci ya yi wanda sai wani ya wuce saboda yanzu irin wa'annan abubuwan duk sun yawa to a sakamakon karin arziki a duniya a sakamakon wato kenan fitina ta sauka ko yawa duk inda ka ji fada yayi yawa ko sace-sace yayi yawa ko barayi sun yawa ko kada-kada yayi yawa zinace-zinace sun yawa to dukiya ta yi yawa a gurin Allah sauka ba mu na maganar talauci wani abu bane amma dai duk da haka wato ya fi kusa da fitina dukiya da mulki akan wato yanan talauci da rashin mulki wallahu ta'ala Allah annabi sallallahu alaihi wasallam menene aka saukar wato kinan cikin jiya da daddare na inda nake ne kan shafi 39 muke 38 nan ne dai yace wa ma za futiha min al qaza'in min wani kofar taskar arziki nawa aka budo mana sadaka kenan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa dukiya ta sauka Allah ya kawo dukiya a sakamakon dukiya kuma wato kenan fitina za ta zo fada zai zo rikici zai zo da sauransu mulki neman mulki zai zo aike zo sawahibul hujari ku je ku tattashi mata da suke cikin ɗakunan su ku tashi su sai sallah mutane sun ji sun sha sun kwanta ba sa tashi sai sallah kenan go yau ku tashe su ku koya musu ibada su bauta wa Allah dare da rana su kusanci Allah madaukakin sarki saboda rubba kasiyatin sau da yawa za ka samu mace tana da sutura rufin asiri na komai da komai mai kyau fi duniya a gidan duniya amma kuma ariyatin fil akhirati ranar lahira kuma tsirara take sau da yawa za ka kira mutum wannan duk da cewa ya zo da lamirin mace bai ya koma kan namiji ma sau da yawa za ka ga mutane yin kaya mayami a ranar a nan gidan duniya amma duk shiridi ta ce duk shiridi ta ce ranar lahira za ka same shi ba shi da komai ko dai zama dan falas ya yi ibadar a sakamakon zalunce-zalunce da ya yi haram da ya ta ci kwace kayan mutane ta amfani da ya da ke a fawon sa ko mulkin sa ko wani abu na har take haƙoƙin mutane zuwa an karɓa an bayar ya zama ba ya da komai kaga ya zama tsirara ta zama tsirara ko kuma a sakamakon dukiyar da yake da ita a duniya bata ma ba shi lokacin da ya tsaya ya kusanci Allah madaukakin sarki ba na taba ji da kunne na wani mutum yana cewa ya zo shi sallah la'asar zai yi ta karfe wajen shida saura ya ce yanzu ran lahira Allah da annabi ba ka cewa Allah madaukakin sarki baka da lokacin iyalanka baka da lokacin ibada hatta lokacin sallah ma yana neman ya gagara ka zo fija an yi ta shikenan an tashi an koma cikin harkar wato kenan duniya ba komai bane kuma du'a ne mani neman tara duniya Allah sauka babu samar fil ilmi babin da yake magana akan hira akan ilimi hira ai muka hira da daddare ko azanna tare ita tadi ita tadi ita tadi ita tadi ita tadi ita tadi dan an gaji kuma dare yayi a tasha ta zuwa kwanta to akwai hira da ake a ilmace ko kuma hira da ake dan neman ilimi an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala sallama annabi sallallahu alaihi wasallam irsha'a fi akhir hayatihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi mana sallan isha a karshen rayuwarsa falamma sallama qama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya edar da sallah sai ya tashi fa qala sai yace an edar da sallar isha ko ya kamata kowa ya fita tafi ya je harkar sa a je akon amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai yace ara'aytukum lailatukum hadhihi jama'a kuna ga wannan daren naku kuwa wannan dare da muke cikin nan fa inna ra'sal mi'ati sanatan minha sana haka ne yace fa inna ra's mi'ati sanatin daga yau duk inda aka ce shekara 100 ta cika minha daga cikin ta la yabqa mimman huwa ala zahalil ardi ahadun yau din nan daren nan ko ku kirga lissafi yau ne ga watan kaza ga watan kaza ka kurbuta duk lokacin da aka ce shekara 100 ta cika cin duk wanda suke ban kafa a duniyan nan in dai dan adam ne to babu wanda zai rage kuma a duniyar kowa ya bar duniyan daga yau kenan kaga wanda suka yi shekara 100 daga cikin sahabbai ma a duniya daga rannan din ba za su kai 100 ba kuma sai dai in za a kirga 100 a hada da shekarun su na baya eh to shine za su kife sai da ran amma dai daga yau ce idan aka samu shekara 100 ta cika ko to ba za a sake samun mutum daya yana da rai ba a duniyan nan kamar Abdullahi ibn Umar ya kawo mana wannan a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da su akan matsaloli da yawa a ilmace sannan wannan yana daga cikin maganganun ya dauka a cikin wannan hirar da aka yi tunda yake ce abba Imam Bukhari yace babu samar fil ilmi babu da yake magana bayan an yi sallar isha azan a hira amma akan matsala ta ilimi wanda da shine Imam Bukhari yake sallali cewa ya halatta daliban ilimi su rika munazara bayan sallar isha zanna su tattauna akan ilimi su tattauna akan ilimi a warware matsaloli a karu da sauransu da wannan hadisi wasu malamai suke istidlali cewa kenan maganan da ake cewa aljanu suna yin shekara dubu kaza dubu kaza ba gaskiya bane tunda yace be abin nan bai yace la yabqa mimman huwa ala zaharil ardi ahadun ba mutun ɗaya da zai rage kuma a cikin wanda yake ban kasar nan kaza aljanu sun shiga tunda su ma suna da rai kuma suna ban kasa sai dai idan an samu wani istisna'i daban kuma na musamman wanda zai iya toge su amma dai anan umuman sun shiga da wannan kuma wasu suke istilali cewa kidar wannan bawan Allah da ake cewa malamai suka ce wasu suka ce annabi ne wasu suka ce a wali ne talihi da sauransu ko ma menene bayya duniyan nan yanzu in ma da yana nan har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga wasu ruwaye da ake cewa sun taba haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri kaza to in ma har hakan nan ne to kidir yanzu bayya duniya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake ban kasan nan ala wajhil ardi duk dun fadin duk duniyan nan duk wani mutum mai rai wanda kuma shi kidir yana daga cikin mutane to ba zai wanzu ba in mun duba jenerali na wannan hadisin yana nuna wato kenan ingancin istidlalin su Allahumma sai dai idan akwai ba'dal istisna'at don wani lokaci akan samu kamar to suke cewa to every general law there are exceptions yawa duk in akai doka ta gama gari akan samu kuma exception yau an yi dokan kafiyu kar mutum ya fita karfe kaza mahaukaci zai fita ma'aikacin asibiti zai fita security agents suna iya fita da dai sauran irin wa'annan istisna'at din yawa duk inda ba a musu hukuncin kaza za ka samu wani daga cikin su ya fita cikin wannan hukuncin duk yan Najeriya hukuncin su kaza to za ka samu wani ya fita a ciki da wani dalili to idan an samu wasu irin istisna da wanda zasu ba da dalili akan wannan to me ya za iya fitar da wayansu kamar irin suke da din wallahi a'lam amma dai a zahirin abun to babu ko mutun da yayi rigi yanzu a cikin su wallahi a'lam ibn abbas radiyallahu anhuma qala bittu fi baiti khalati maimunata binti al-haritha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yace na kwana a gidan wato kenan khalati ummana kanwar mahaifiyarsa kenan ko sunnatu maimunata binti al-harith ita kuma maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam inda hafi lailatiha annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana wurinta a daren ta ne ranan kwanan zakin ta ne sarata can dare fa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam al-isha okay farkon dare kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sashi aka yi salla isha a masallaci tare da mutane sama jayi ranan zuli sannan bayan isha sai ya dawo gida gidansa fa salla arba'a raka'ati ina kallon sa yaje salla raka'a hudu thumma nama sannan sai ya kwanta ya bacci thumma qama sannan can dare sai ya tashi thumma qala sai yace sai yace namal gulaimu yaro dan kankanin yaran nan wa kenan eh Ibn Abbas dan kankanin nan yaran ne shi ma yayi bacci au kalimatin tajbiha ko kuma ya faɗi wata kalma dan kada dan yaran nan ku ya bacci kuwa yaran nan yayi bacci sama kama ko kuma yace yaro yayi bacci karamin yaro yayi bacci sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi sai kabbara ya alura ya gyara ya kabbara sai kama sallah ina ganin ya kara sallah ko kuntu ni ma sai na tashi na je ne Allah na tsaya an yi tsari a daman sa kenan yaro bai bacci ba kawai sai ya kabbara yana sallar sa yaro ma ya je alwala shi ma ya zo ya jo na sallah ya kabbara tare da shi an yi tsari ta hagunan sa sai na zo tsaya ta hagu ka san shi yaro ba ya abin nan ko ina kawai ya zo da sabin zai yi sai ya faɗa alani an yi mini sai kama ni jawo ni ta bayan sa sai ya dawo da ni hannun dawon sa fa sallah kan sarkatin sai ya salla rako'i guda biyar thumma salla rakatain sannan sai ya salla rakaoi guda biyu thumma nama sannan sai ya sake kwantawa hatta samitu ghatitahu har naji yana dan gwarti haka na bacci bacci ya dauke shi da nauyi kenan au ghatitahu da ghatit da ghatit bi ma'ana wahid thumma kharaja ila salati sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da asuba tai sai ya tashi wato kenan sai je sallah yaje sallah kenan kaman idan mun fahimci abun shi annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya raka hudu ko sannan ya zo ya yi biyar me kenan eh ga hudu ga biyar nawa kenan tara kenan yawa ya yi hudu na farko ya rage saboda ya ji daɗin yin abin da daddare saboda haka sai ya zo shi ya yi biyar lalla biyar din nan a dunkule ya yi su kenan ya yi hudunsa shafa'insa yanzu ya yi biyar wutiri ko yau an sha mana bayani cewa yin wutiri yakan yi raka'a uku wani lokaci yakan yi raka'a biyar wani lokaci yakan yi bakwai yawa amma dai totalin an tada yakan yi raka'a goma sha ɗaya ko kuma goma wato sai kenan cikin dare sannan sai tashi sai ya yi raka'a biyu kuma ko ya zama nawa kenan yawa ya zama wato kenan goma sha ɗaya sama kare da ila salati sannan sai fito sallan asuba ina mahalli shahida wannan hadisi nan
tambaye da yin nan ya rayu
to zai yi haka muna magana ne akan babin da yake maganan hukuncin hira ta ilimi hira ta ilimi da daddare a cikin akwai inda ya nuna
lido da maimakon lafula da ya ce a zunguri shi ne ya karkasa ya yi kadan ya dan yi bucce sai ya tashi ya zake ya rarraba da ya lafula sun a cikin dare ya yi su ba
to ina magana hira ina magana hira
ni ban mai da
rashin
yake shi wajen yanda Allah yake yin daren
to to ina magana hira ai na wai hira ibnu abbas
shi ne daga
ya kwanci su ba ba maganar hira walala wannan zai fi kusan dacewa da wata don ba za ka samu gurin da maganar hira ta tashi ba don kotun da ya yi kaga bai zo da kwashe magu ya ce namal gulamu yaro ya yi bacci kaga ba tattaunawa ne wallahu ta'ala a'lam ko kuma in ya zama tilas sai an fitarwa don sai a ce wala Allah shi yaron ya shaidi sun yi tattauna da shi da matarsa kuma hadisi bai bayyana wannan ba saboda ya fi kama da cewa wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abu muhimmanci na ilimi ya tsaya a tattauna in babu kawai ya shigo gida ta binjin sai sallar sarka biyu kwatta ma'ana ta ginan kaga fira in ba ta ilimi bane ba ta da wani amfani wallahu a'lam inda da ya shigo kawai raka sa biyu hudu kawai ya kwance sa kaga kuma wannan zai fi bashi cikakken lokacin da zai tashi da daddare tunda ka kwanta da wuri da zatan da mutane suka gama hirar su wasu suna hira a kai karfe 10:11:12 ma muke kaiwa wani lokaci ko karfe 10:12 duk wanda ta hira to lokacin da kaje ka kwanta dole bacci zai yi nauyi ba za ka iya tashi ba sai da asuba sai dai in kana da karfin niyya ko kuma wata kina hazzi mai girma nagode wallahi ta'ala babu hizul ilmi babu da yake magana akan haddacewa ilimi hizul ilmi ko yawwa dole sai an hada da hadda saboda ai abin masu malaman tarbiyya suka ce wai education shine abin da ya zo raka kwakwalwarka bayan kai undergoing process na karantarwa idan ka je kai wani karatu ka fita to bayan ka tafi abin da ya rage a kwakwalwarka wannan shine ilimin ka abin da ba kwakwalwarka ka ai ba za ka hukunce da shi ba wanda wasu malamai suka ce akwai wani daga cikin malamai magabata wanda bayan ya je ya karatu ita karo ne ta tafiya da sauransu suka zo a hanya rayu suka zo suka kwace duk kayan na sada da ta barsu ya ce yanzu na koma mai zan ce kowa duk abin da zan isa ladin da shiga shi babu ya koma makaranta saboda haka duk abin da ya ji sai da ya haddace duk abin da ya ji sai da ya haddace duk abin da ya ji sai da ya haddace saboda abin da ka haddace shi ne wato kenan za ka iya hukunci da shi a ko'ina za ka iya hukunci a kanshi kuma shi ne ma malinta za abin da baka haddace shi baka ba za ka yi hukunci da shi in an yi tambaya sai ka je ka ce bari ka je ka nemi ka je ka nemo littafi sannan ka zo ka yi bayani ko kuma maka tambaya sai ka je ka ce to shikenan a baka lokaci ka je ka yi bincike sannan ka zo ka yi bayani ai ka ga da sauran matsala ko haddacewa ake haddacewa ake dama farkon rayuwa farkon rayuwa da Allah ya sa mun samu tsari wanda suka dora mu akan tsari mai kyau shine farkon rayuwa ilimi hadda ake sannan daga baya kuma bayan an yi hadda sai fahimta a gane menene aka haddace din kuma kaga yaro zai ta haddan alqur'ani bai san me yake haddacewa ba daga baya zai ganewa abin da ya haddace sannan karshe kuma lokacin shekuka malintaka ta zo ta a gane ko to wannan abu ko me yake karantarwa me za a fahimta daga gare shi amma ba zai a ce lokacin da ka je karshe a lokacin za a yi hadda ba a yi haddansa a fahimce shi sannan kuma a yi istinbadin abubuwan da suke fiye a dama wanda ake istidadin su a kan wannan tun suna yara ake ba su mabadi'ul ulumi sai su haddace su gaba daya sun haddace wannan 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 duka suna kawo shi haka sun fara manyanta samartaka ta zo a karantar da su wannan din ka abu kaza 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 yake sun gama wannan dattijantaka ta fara zuwa a lokacin kuma sai su hada wancan nasin da wancan nasin da wancan da wancan da wancan sai su fitar da wato kenan hukunci ta yanda idan an zo akan matsala suna da istiabi sun san nan sun san nan sun san nan amma ya zama fuska ɗaya ne lokacin da ka ganta sai ka zabura ka ce ai na gano kai hukunci a kanta dan da wata fuskar ta zo ta kuma sai ka ga kana kokarin canja hukuncin imma kuma kai da wauta a cikin can din sai kaga duniya tana tallata wata kenan wautar ka saboda kuma isti'abi akan abubuwa to a gurin da ake da matsala kuma aka ce to mutum ya samu a cikin kowane fanni na ilimi ya samu littafi daya ya haddace shi yanzu misali a fiqhul malikiya a ce mutum ya haddace risala daga farkon ta har kace ta ya san komai da komai na hukuncin ta a bangaren hadisi na mu'amala ya haddace riyadus salihina a komai ya santa zai iya kawo komai a bangaren hadisi na fiqhu ya haddace misali a ce bulugul marami muna da lalata haka da farko kuma mata ko kuma wani abu makamacin wannan guda daya ya haddace to yanzu ya samu abin da duk lokacin da ake matsalar ilimi a tsalla zai iya kawowa wani abu in a bangaren nahawu ne ya samu littafi guda ko da dan karami ne kamar a ce mulhatul i'rab ya haddace mulhatul i'rab ya haddace duk zara a zo bangaren fa'il ko maful ko mubtada ko waye fa'i a tsalla yana da wani dan abin da zai iya kawowa wanda akan su kuma zai iya bina'in duk matsalar da za ta taso to inda ake da matsala kenan kamar mu da muke problem kafin mu tashi ma da talauci da rashin gaidan da rashin shirye-shiryen abubuwa da rashin abubuwa da yawa to akalla mutum ya samu wayannan amma wanda ake shida su dan malintaka dama can tun da farko har da za a ba su na komai na gome ko a cikin karkaran wannan akwai mutumin da ya ce min ya haddace sai al-bukhari ne ya dauka da haddasa sanan ya kusan ya ci karfin abun kuma sai ga kaman ba muhimmanci ne kawai sai ya dena annan wuzin awa community nan cikin damban local government din kuma na ya dena da basirin da zai iya yin hakan din to amma lack of guidance and counseling ba wanda ya guiding din su wanda ya counseling din sa kan abun kawai ijtihadin fardi ne to da ka sai abun ya abin nan to wannan babu yana karanta da muhimmancin haddace ilimi an karba daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki da yake cewa innan nasa yaquluna akthar Abu Hurairah mutane suna ta cece kuce cece kayya kayya Abu Hurairah yana yawan kawo hadisi da an yi kaza yace manzon Allah ya ce kaza da an yi kaza yace ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wala la ayatani fi kitabillahi amma bari ga muku na rantsa da Allah inda ba dan wasu ayoyi a cikin guda biyu a cikin alqur'ani ba ma haddasta hadisan na rantsa da Allah ba zan bada hadisi ko guda daya ba bakin nan ba zai bude baki yace hadisi kaza haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ba wallahi ba zan fada ba na haddace na san su kuma zan yi shuru da zama na amma ayoyi guda biyu a cikin alqur'ani ba za su bani irin wannan shirin ba sun bai talusa na sai ya karanta wannan ayan ayan farko take cewa innal ladina yuktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda in ba ni ma bayyana hu linnas bil kitabi ko ita ce ulaka lanahu la wa lahu la ilaha illa huwa wa innan da suke boye abinda Allah ya saukar na ayoyi bayyananu da shiriya da Allah madaukakin sarki a binna ya bayyana a cikin alqur'ani wannan Allah madaukakin sarki yana ance su to kaga idan nace bazan kawo abinda naje a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina tsoron wannan la'anta din kar ta zo ta wato su same ni har yanzu a kaunin ayin fadan da ke Allah ya kike ki tsame ne ar-rahim ko yawa yana ne ayin take ne ina da zina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba da mai bayyana nasu lazu ulaika la'anuhum Allah wa la'anuhum al-la'in sai ina ladina illa alladhina tabu wa aslahu wa illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa la tatubu alaihim wa ana tawwabur rahim zuwa iyakanan wa ana tawwabur rahim yawa sai ce inna ikwanana minal muhajirin dalle yan uwan mu cikin muhajirai wanda suka kaura daga Makka suka dawo Madina kana yashghuluhum safaku bil aswaqi kasuwanci ciniki a cikin kasuwa ya shigantar da su sun yi hijira daga Makka sun biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna zuwa kasuwa irin su Abdurrahman dan Auf aje kasuwa a saya a sayar irin su Talha to waye da su suna zuwa suna kasuwa wa inna ikwanana min al-ansar dan uwan mu kuma na Madina wanda su suka karbe mu su kuma kana yashkiluhum al-amal fil amwali aiki a cikin dukiyoyin su gonar su wannan yana da lambun sa Abu Talhana yana da makekin lambu cikin sa ga dabinai dubbai ga tsuntsaye ga koramu wannan yana da lambu ta nan wannan yana da lambu wannan da gora kowa yana zuwa gonar sa su wannan da ba su da gonake sun tafi kasuwa su wannan da yake yan gari ne suna da gonake dan haka suna zuwa aiki a abin nan wa inna Abu Huraira ta amma ko kaga shi Abu Huraira kana yalzumu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da shabai badani Abu Huraira ya lazanci Annabi sallallahu alaihi wasallama ma dama ya samu abin da ya danci kawasa cikin sa kai abincin bakin sa a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake samu shi in kaga sallallahu alaihi wasallama sai to ya shiga gida zai kuma jira ya fito in ya fito kuma Allah zai tushe kenan sai wani dara kullun yana tare da shi kullun abin da yake rabaci da shi kawai haja insaniya sai da kuma duk abin da yake fada kuma yana rubutawa kuma yana haddacewa kuma yana rubutawa kuma yana haddacewa yanzu ko shekara ɗaya kai a gaban malami duk kalmar da ta fito a bakin sa sai ka rubuta littafi ne zaka tara ka gani wai hadiru ma la hadiruna yana zuwa gurin abin da su ba sa zuwa duk inda incidents suke faruwa ne sai sarwa zai taka yaji Abu Hurairah yana bin su a baya su ba sun tafi kasuwa wannan sun tafi gona sun sun dawo kasuwa su zo mu zauna tare mu ci tare da su wannan sun dawo gona sun zo su dawo tare mu ci tare da su sun tafi kasuwa wannan sun tafi gona mu muna nan muna ci ka gani wai abu da malaha ba zuna Abu Hurairah na hadace abin da ba su haddacewa don haka dole Abu Hurairah ya zama yana kwata-kwata an ce rayuwarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi shekara uku ba ko biyar ko to amma ilimin da ya zo daga kabilan Daus ko ya zo ya diba Allah kadai ya sanya sa kuma kun san addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam kabilan Daus ko ta Allah ma di Dausan wati bihi ko yace Allah ka shiryar da kabilan Daus lokacin da aka kawo abun Tufail bin waye ad-Dausi lokacin da aka kawo Tufail aka kawo shi Madina bayan ya musulunta zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi kabilan Daus suna da taurin kai dan je gurin su zan yada musulunci kamar addu'a a gare su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma di Dausan Allah ka shiryar da kabilan Daus Allah ka kawo mu kabilan Daus don haka Abu Hurairah ya zo shi a gargashin addu'arwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tunda ya bar kabilan Daus ya zo ya zauna a nan yake zanne yunwa zunzurutu ba ta sa ya bar na gurin nan ko zai fadi yana birgima ne ba dai bar gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ya ji zai kuma rubuta kuma zai zanna ya tilawa sa kuma ya haddace sai kaga da zani ya zama waja a kiran sabiqan man taqaddama kaga shi yasa dole zaka yi magana hadisi dole zaka yi magana sai yana daga cikin dalilan da yasa mutanen shi suka yi targeting Abu Hurairah suka yi targeting Anas dan Maliki suka yi targeting Abdullah ibn Amr ibn al-As suka yi targeting Nana Aisha duk wannan su ne wanda suka rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ba rawaito wanda ya rawaito kamar su idan suka rusa Abu Hurairah sun rusa ɗaya bisa shidan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam in suka rusa Anas dan Maliki sun rusa ɗaya bisa shidan in suka rusa Abdullah ibn Amr ibn al-As ko kuma Nana Aisha kowanne ɗaya daga cikin su one over six na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwakwalwarsa kuma su suka rawaito kuma a kansu suka yi capitalize alal aqalla ko ba su rusa ba za su kawo shubha a cikin lamarin su ka gani Abdul Jabbar ce yake ba ma wani Anas a rayuwa Anas ma ba mu mashi saboda me muqabil nan magalman suna da suke cewa okay suna shi suke sake faɗa cewa ba ma wani mutum da ake kiransa Abdullahi bin Saba'i saboda tafsirin da Abdullahi bin Saba'i yake da shi a wajen kafa Shi'a yanzu suna kokarin su nuna mutane babu wani Abdullahi bin Saba'i kaga sun kare kansu ta can saboda shine ya kawo duk barnar da yake to in an ce babu shi aka ga kenan ba maganar barna yau koyi na fa da suka kawo suke babu su ma kwata kwata to in babu su kaga babu hadisan su kan gane target din yauwa to haka ne don haka Abu Hurairah yana haddacewa abin da su ba su haddacewa kuma shine mahallin shahidi don haka ilimi haddace shi ake ilimi haddace shi ake wa Anhu radiyallahu anhu qala na kake lokaci ai ko to bari mu ƙara sauka wannan hadisi din ka qultu ya rasulullahi inni asma'u minka hadithan katiran ansahu farkon zuwan sa kenan da ya taho daga kabilan Daus ya zo Madina yace ya Rasulullahi ina jin hadisi da yawa amma ba sa shiga ko na rike za su bace qala sallallahu alaihi wasallam yace ifsudu darka yace bude mu mai kanka sai haka bude babban rigarka sai ya haka ko ya bude haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai bude babban rigarka fa basattu yace sai na shimfida shi na bude ko kuma idan mun dauke shi a matsayin kwargalle ya shimfida shi a kasa ya ware shi mun gane yawa fa garafa bi yadaihi sai haka ya kamfato wani abu da hannunsa sun makala sannan sai ya ce admamu tattare tattare ka rungume shi fadan mamtu sai na rungume shi ko kuma haka ya ce bude ya bude haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai haka ya zuwa masa babu abinda mutane suke gani fa bude rigarka sai aka yi tsewo haka sai tsuwa masa ne cikin rungume sai haka ya kuke sai na rungume shi fadan mantuhu sai na rungume shi tun daga nan ba ma na su ce shay'an ba da ku wallahi ban sake mantuwar wani abu ba bayan wannan har ta tuke nan duniya ta nadi ban sake yin mantuwa ba wa anhu radiyallahu anhu qala hadithu min nabi sallallahu alaihi wasallam wai a aini ko na haddace jaka guda biyu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma amma ɗayan su fa basastu hu to na watsa muku jaka kuna manya manya guda biyu na runguma a guda na sasa na haddace su suna nan ɗaya daga cikin jakar na bude ta na kiba dun na watsa na sasana da ku dun na wa amal akar amma ɗayan na rantsa da Allah wallahu basastu hu da zan watso shi kuda min kudi a hada bal wallahi da za a yanke min wannan makogara za a yanke min wannan makogara get za a yanke shi tek tek za a yanke shi saboda haka tana da zana da zafi mana akan ya shafi harkar shugabanci kuma lokacin shugabancin ya fara tsanani da aka kashe sayyidina Ali sun Marwan bin Hakam suka ce Abdullahi dan Umar sai ya zo ya nemi khalifanci sai ce ni da shi khalifanci hayata ba za ka yi khalifanci ba yace a ba zan yi ba Marwan bin Hakam yace to yanzu khalifanci fa ya zama kokuwa sai wanda Allah ya bashi kuma sai inda karfin mu ya kare iyaka masu gaskiyar na wancan lokacin ba ba ina ba wata kudda da su ma a gurin mu masu gaskiya ce ba wai ta iyaka wanda suka cancance ta sun ce ba sa so ko to sai inda karfin mai tashi duk yadda za a yi turka turka da za a yi sai mulki ne sai mun ga inda za ta kaya to haka suka shiga ta ka babu abin da za ka faɗa in dai bai dace da sarrar su ba kawai aika ka za su yi lahira aika ka za su yi lahira ko kuma ko kai waye don haka da ƙarfi sai da ya zama khalifa Marwan bin Hakam kazani to bayan ya gama ɗansa da ya zo ya ce ‘ya’yansa daga kansa aka fara wilayatul ahadi ya ce ɗansa Abdulmalik bin Marwan shi ne waliyul ahadi bayansa sai Abdulaziz ne sai Abdulaziz wilayatul ahadi muke magana yace kai ne waliyul ahadi bayana bayanka sai Abdulaziz kaninka kenan yawa bayansa sai dan gidan wannan din shine wali din da kake faɗa bayansa sai Sulaiman ko bayansa sansanin sai ɗaya daga cikin ‘ya’yan Umar Abdulaziz idan an ga sun cancanci abin haka ya kula ya ce musu to yace ya mun Marwan wane nake magana Marwan bin Hakam ko shine nake magana ko yawa kada kace ya mun Marwan ku ko ku cancanta ku yi mulki ku rike sosai kuma in Allah ya sa kun samu karfi akan Abdullahi bin Zubair gwamnan Makka kada ku saurara masa yana daga cikin dalilin da yasa shi Abdulmalik bin Marwan bai taka ma Hajjaj bin Yusuf Saqafi ba lokacin da ya je Makka yakin Abdullahi bin Zubair kaga a ce mutum kamar Abdullahi bin Zubair za a yake shi a kashe shi saboda harkar mulki kaga mutane irin talaka irin su Abu Hurairah ba za su yi magana a kan wallahu ta'ala alam shi Abdulaziz ai mutuwa yi tun kafin wanda ya gama mulkin sa shi yasa bai kilafa ba to alhamdulillah zamu dakata nan insha Allah ka gane tun zamanin Annabi Sulaiman babban gari ne ka duba yadda Qur'ani da kansa ya girmama gadan mulkin ta ai ka san babban gari ne Sana'a Saba'i din kasance gaba ɗayan ta kaman ka ce Nigeria Sana'a kuma kaman ka ce Abuja sai da kwata yawa Saba'i kasance laqad kana li saba'in fi maskanihim aya da na tana an yi minin wa shimal